أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya ka barka mu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wallafa wa Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muna neman uzuri da ɗan jinkirin da muka yi kasancewar ya yi dai ba a yi karatun ba tunda dai da kwai niyya Allah ba mu ladan abin da ba mu samu ba mun ka cimma ba a cikin wannan lokacin idan ba manta ba kamun mu ta yi hutu na sallah mun tsaya a harkon littafi wanda yake mana bayani akan aure mun karanta hadisi na harko ba mu yi da bayanin shi ba lokaci ya cin mana muka yi kwanan daji yau da iko Allah zan mu tashi akan abubuwan da muke iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan hadisi na harko kalkashin wannan ba wannan littafi na aure wanda muka karanta shi ne hadisin Abdullah bin Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace ya huta ran samari wanda yake da ikon yin aure yake da ikon dawainiyen yin aure da biyan bukata na matar da zai aura to yayi kokari yayi aure yake cewa saboda shi yahi ya ka ya sha makance ka daga ganin haramu kuma ya katangance gabanka da aikata banda yake cewa duk wanda ko baya iyawa baya da ikon yin auren bangaren abin da ya shahi dawainiyar aure ko biyan bukatar matar tunda idan muka dauka wancan zatin lokacin da muke karanta hadisin mun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi siblan samari akan wannan masala dalilin da yasan yayi siblan samari samari sune wanda ba hudda musu tsammanin rishin sha'awa a tare da su shi san ya kawo musu wannan a wannan kaida wanda baya da ikon yin aure to yayi kokari ya yawaita yin azumi saboda azumi garkuwa ne ga wannan sha'awar da take damun shi ko kuma mu ce magani ne na wannan sha'awar wanda take damun shi kuma wannan ba wai samari kadai ba duk wani lattizo wanda shi ma baya iya mitrizan sha'awar shi to shi ma yana karkashin wannan hadisin abinda yake wajibi akan shi ko abinda yake mustahabi akan shi shi shine ya yi ta azumi saboda azumin ya kasance mai magani ga wannan sha'awar da take damun shi idan muka leka hadisin abinda zan mu iya fa'idantuwa a cikin shi lalle da kai kwadaita samari ga waɗanda suke da ikon yin aure su yi kokari su yi aure saboda wannan auren ana kyautata tsammanin za ya katangance su da kallon haramu kuma ya sha makance gabansu daga aikata banna ita ce zina kuma idan muka leka hadisin zan mu gani ma'anan wannan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani ya maganta ko ya furta dalilin dali akan samari shine lalle al'amarin aure yana ta'allake ne da wanda yake da ikon yayi auren ko kuma wanda sha'awar shi ta yi rinjaye akan shi shi sanya aka yi bayanin samari kuma wannan hukuncin samari da lattija da lattijo wanda shi ma sha'awar shi take rinjaye shi hukuncin su dukkan su daya a karkashin wannan hadisin haka idan muka leka zan mu ga illar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa samari bayani akan su yi kokari su yi aure shi shine diddan su sha makance ganin su da kallon haramu kuma su katangance gaban su ko farjinsu daga aikata banna ita ce zina kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle hadisin ya kwadaita ga wanda
baya iya baya da ikon yin auren to yayi kokari ya ringa yin azumi saboda azumin yana karya ko yana raunana wannan sha'awar da take tare da shi kuma wannan sha'awar da mu an sani tana samuwa ne albarkacin ci da sha idan mutum duk lokacin da zai cika cikin shi cika ciki wanda zai wuce oba zaka same shi babu abin da yake sha'awa a rayuwar shi sama da mace ko kuma barci wannan abubuwan guda biyu in dai ciki zai cika to har tabbas sai an same su wannan shine dalilin da ya sanya in kuma da kai azumi to azumin zai sha makance ka da tasarwa wannan sha'awar har ya kai ka zuwa ga aikata wanda abu wanda yake haramun nan da kai mas'ala wadda malamai suke ta tattaunawa akan ta nan Sheikhul Islam a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo ta yake cewa wa malla mala lahu yustahabu an yuqtara da wa yatazawwaj yace fihi niza'un fi mazhab al-imam Ahmad wa ghayrihi yake cewa duk wanda bai da dukiya amma dai gashi nan sarmayi ne kwakwara mai jin karhin jikin shi yana da sha'awa yana bukatan mace sai kasance kuma babu abin da za a iya zuwa a nema ma'ahinta ibada ta a matsayin mata gare ka yake cewa to yustahabbu lahu an yaqtarida an bashi dama halaka ne ya tahi ya nemi ramce ya kawo ya bada sadaki shi kuma ma'ahi ya dibi Allah ya dibi annabi ya dibi Allah ya dibi annabi ya bashi ita yace wannan mustahabbi ne yake cewa kuma didda da kwai sabani da kwai ɗan kananan sabani tsankanin a ta a kalkashin wannan matsalar wa'ansu daga cikin malamai suna ganin a'a bai kamata wa'ansu suna ganin a'a ya kamata a cikin mazhabin Imam Ahmad kuma da sauran mazhabobi bayan nayi tatabbu'i akan matsalar sai na gani mafi yawan malamai wanda suke salaf kalkashin mazahibul arba'a babban da mazhabin Imam Malik dukkan wannan mazahibin nan guda uku mazhabin Imam Abu Hanifa da mazhabin Imam Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan su sun tahi akan mafi yawa daga cikin malaman sun tahi akan wanda baya da ikon yin aure idan ya samu wanda zai iya ramta mai kudi yana iya ramta yayi auren mazhabin Imam Malik su ne a galgashin mazhabin su har yau ba a samu ba wanda yayi tsokaci akan wannan matsalar ba babu wani nasi wanda yazo galgashin mazhabin Imam Malik wanda yake bayani akan a wanda bai da ikon yin aure kuma yana da sha'awar yin auren ya kai munzalin yayi auren yana iya amsar bashi yayi ramce yayi auren bayan haka kuma idan Allah ya arzuta shi ya biya bashi wannan su mafi yawan malamai wanda suka yi bina'i akan halaka ne mutum ya amshi bashi diddan ya tayi aure sun kawo hujja da hada ubangiji wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira suke cewa ubangiji yake bayani yake cewa wa'inda ba sa da ikon yin aure ba sa da halin da za su bada a ba su diya a matsayin mata a aura musu yake cewa to su kame kansu hatta yughniyahumullahu min fadli har zuwa lokacin da ubangijin su zai wadata su daga cikin fadalar shi shine suka koma hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi hadisin Abu Huraira yake cewa salasun haqqun ala Allah aunahu yake cewa mutane guda uku wanda haƙi gare su akan ubangiji tabbas sai ya taimake su a cikin rayuwar su yake cewa wa'annan mutanen guda uku yace almujahidu fi sabilillahi wanda ya bar komai ya maida shi ba komai ba ya dauki kwari da bakashi da takobin shi huta diddan jihadi fi sabilillahi wannan haƙi ne akan Allah sai ya taimake shi yace nabiyin su wal mukatibu yuridu al ada duk wanda duk bawon da zai zo wurin mai gidan shi yace muyi rubutu nawa zan baka in zamanto ni ma da kama kowa suka yi rubutu tsakanin shi da shi da mai gidan shi yace tabbas shi ma ubangijin shi sai ya taimake shi sai ya samu abin da zai baiwa mai gidan shi diddan ya kwaci kan shi zamanto da saboda addinin musulunci kullun yana ilekontir me za a ce da Hausa yana adawa yana kiyayya da bauta sai san ya wannan duk bawon da zai nema mai gidan shi su yi rubutu akan ya bashi wani bangare na daga dukiya ko wani kima na daga dukiya akan ya zamanto da shi ma wannan haƙƙi ne akan Allah sai ya taimake shi na hudunsu yake cewa wannakihu yuridul afafa duk wanda zai yi aure yayi auren ne kurum dan ya kame kansa daga fitintunu na yaran yanzu yace shi ma wallahi haƙƙi ne akan Allah sai ya taimake shi hadisi ne wanda yake Hassan Imam Tirmidhi ya hutar da shi yace to karkashin haka duk wanda ya nemi bashi a bashi dan yayi aure to hakika wajibi ne ko haƙi ne akan Allah sai ya taimake shi da haka wanda suke da hali idan samari idan sun zo sun nema kudin basu mallam Ibrahim idan sun nema suka ce kudin basu za su kai sadaki to ai kokari a basu a ƙara kudaitar da su insha Allah za su samu abin da za su maido Allah taimake mu Allah ya taimaki samari irin fitaccenin wannan na zamani ya kare su kuma ya ba su abin da za su sana'ar da za su kai da za ta taimaka musu su yi auren kuma su rike iyalansu wallahi da za a mai da komi ba komi ba wallahi tallahi da duk irin bannar da ake tunani wallahi tallahi da taraki kuma da kowane ma'aiki da ya kwanta a gidan shi lamun lahiya sawa'un da namiji gare ka ko iya mace gare ka bari in baku wani labari Sa'id ibn Musayyib yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda shine babban malami a cikin tabi'ai Sa'id ibn Musayyib majalisin shi a kullun ana samun sama da samari dubu wanda suke zauwa wa'annan in sun tai wa'annan su zo wa'annan sun tai wannan su zo dukkan su abinda suke daukar ilimi suke Sa'id ibn Musayyib a shekara 40 bai huta ba tsakankanin bai tafi wani wuri ba tsakankanin masallacin shi da gidan shi ba shekara 40 kurum wurin da yake tattakawa gidan shi masallaci yazo daga gidan shi ya huto ya bada ilimi ya koma gidan shi sama da samari dubu suke zauwa a tsawon yini suke tafiya suke dawowa suke daukar ilimi a wurin shi kwanaki ya sha da kai wani ɗalibin shi Ibn Wada'a yana zauwa majalisin shi yana daukan karatu akai kwana 1 2 3 Ibn Wada'a bai zo daukan karatu ba can da yazo kwana na 4 da yazo Sa'id ibn Musayyib yake tambaye shi yake cewa Ibn Wada'a ya akai kwana 2 ba mu ganka ba kwana 2 na ba haushi sai yake cewa ai matar shi Allah mata rasuwa shine ya tsaya yayi ta'aziyya kwanakin nan kafin ya dawo makaranta suke cewa to kai kokari manan kai aure yake cewa ai wallahi malam banda dinare guda uku banda da komi a rayuwata su kadai gare ni cikin al'ajabi Sa'id ibn Musayyib yake cewa yanzu dinare uku ba sa iya auren da sarbayi ba a cikin wannan garin yake cewa wallahi malam dinare uku ai ba sa iya auren da sarbayi a lokacin nan Sa'id ibn Musayyib yace kawo dinara uku na aura maka diyata kamar da wasa kuma shi din Ibn Wada'a a lokacin nan a wasa ya dauki abu ya meka wa malam dinare uku ya tattaro yace an kare karatu yace ku tsaya a shafa ku tsaya ai siga akai hannu akai hannun amsa hannun badawa akai khidba akai khuduba kuma shi kenan ya tashi kamar da wasa shi kamar wasa yake daukar abu lokacin da malam yace zan aura maka diyata yake cewa malam diyar taka wanda sarakuna da manyan mutane suke zauwa neman armanta kana cewa baka badawa ni za a dar mama a gaban shi akai siga akai komi da shi akai siga akai komi aka aura ni a da aka tashi majalisi aka watse ya tafi gida yana azumi bai da komin da zai ci illa ɗan gurasa shi da mai gurasa da mai ya sanyo ta gaba kurum sai aka kunkura mai kowa daidai shan ruwa da aka kunkura mai kowa ya zo ya tambaya wane ne ya ce mai Sa'idu yake tunani ya ce a dai garin Madina babu wani Sa'idu dai in ba Sa'idu bin Musayyib ba to shi mi zai kawo shi sai ya sa ma ran shi Sa'idu ya zo ya warware wannan dar marman da aka yi na dazin ya bude sai ya ce mai ya Ibn Wada'a abinda na ji tsoro kan Allah ya mun hisabi na aura maka iya na barka ka kwana kana matsayin gwabo alhali kana da mata shi sanya na ɗauko maka ita na kawo maka ita ga tanin ta shiga gidanka ya ce ya juya ya ga abu nan baƙi irin a cikin ga abu nan cikin tufa baƙa irin an kawo mai ƙofar gida sai yake tambayar kan shi yake cewa Sa'id ibn Musayyib da tsawon shekara 40 bai yi tattaki ba tsakanin masallaci da gidan shi bai yi tattaki ba bayan masallaci da gidan shi shine yanzu ya tako ya zo gidana dan ya kawo ɗaya shi yace mai dauka ka shiga matar ka ce halaka malaka ya juya baya ya tafi ya sanyo ta gida dan warin ciki ya rasa me yake mai dadi yace ya hawo saman soro yake kiran makwabtan shi yake cewa ku sheda Sa'id ibn Usayb ya aura mun yeshi wacce ku sheda Sa'id ibn Usayb ya aura mun yeshi wacce ku zo ku shigo gidana ku zo ku ganta yace da ta daga da karun da yake tsakanin muskarta da huskar shi yace tunda yake bai taba ganin yarinya da kyau ba kamar wannan yarinya ba tunda mu aihe shi ta aihe shi yace bai taba ganin yarinya da kyau ba kamar wannan yarinya adinare ura ukurak yace wa makwabtan shi ku zauna tare da ita zan dai in wadi wa ma'aiya ta Sa'id ibn Usayb ya aura mu radiya ya kama hanya yace wurin ma'aiya shi yake ce mata yake ma'aiya ta Sa'id ibn Usayb ya aura mu radiya shi kace wallahi haramun a gare ka ka kusanci wannan yarinyar har sai ta yi kwana uku a hannunmu mun shirya ta mun mata irin shiri da ake yi wa kowace amarya aka zo aka shirya ta tsawon kwana uku aka kawo mai ita gidan shi sai ga shi nan ya ce wallahi tallahi kai ka ce hurul in ce wanda ake wasafa mai ita ce a gidan shi bai taɓa ganin wata mai kyau ba kamar ita yace kuma idan ta furta maganganun da take furtawa yahi labarinta yace tsawon wata guda yana tare da ita ba abinda take illa qiyamul layli da azumi yace haka ne kurum rayuwarsu bayan wata guda ya ida cin amarcin shi sai ya tashi ya dauki kayan karatu zai tafi majalisin babanta yace ina za ka akrama kallawo yace mata ai zai tai dauka ilimi wurin babanta yace tace mai zamna a gida duk abin da kake so babana ya karantar da kai ni zan karantar da kai saboda duk ilimin da ka san babana yana da ina da shi a wurin ka zamuna tare da shi aka koma shi wata guda ya sha ilimi ga amarya ga ilimi ga kyau bayan wata biyu da arme sai ga ibn wada'a ya tai majalisin babanta da ya zo ya tafi ya meka sakon gaisuwa da ya zo ya zauna a gehe babanta ya ɗaga kai ya kalle shi ya yi murmushi da aka watse sai yake tambaye shi ya kai ibn wada'a ya labarin bakonka ya ce bakon shi yana nan lahiyar shi lau ba abin da ya same shi ya ce to na hore ka idan aka yi saɓani bakonka ka sa mai sanda ku diba ku gani wannan malamin wanda kowa yake neman auren ɗiyashi ya hana ya ba wa ɗaya daga cikin almajiran shi almajiran ma ƙananan almajirai ba manyan ba don me sun ya yi ba shi don ya kare shi daga shiga cikin halin ƙaƙani ke yi kallon haramu da faɗawa cikin ɓanda a lokacin da ya ce mai to duk abin da ta maka wanda bai maka ka sa mata sanda ya ɗauki dinare 4000 ya ba shi dinare 4000 in kai eki ba in kai eki ba lai in yanzu wurin sama da miliyan 8 yake ya ɗauka ya ba shi ya ce wannan su taimake ka wurin biyan buƙatar ka a gidanka ya tashi ya koma kuma suka yi wannan ilimin yake so da kwai shi a gida me ya sanya na kawo wannan kisar da a ce zan mu ringa koyi da ire-irensu kana da hali ka yi ƙarfin ka aurar da yara guda uku wanda suke ƙarƙashinka suke neman abinci kuma in kana so ka yaba da halinsu ka yaba da amanarsu kana iya ɗaukar ɗiyanka ɗiyan ƙanninka ɗiyan yayinka ka ce wacce na miki miji wani zai zo wurinki ka ɗauki yaunin arman wallahi tallahi ba ƙaramin taimako kai ba wallahi sakamakon ga kurma Allah kaɗai ya sani ka taimaki ɗan adam daga cikin ƙumcin da yake ciki ka sanya shi cikin yalwa wallahi tallahi ranar da kake cikin ƙumci wanda babu wanda ya isa ya hujjar da kai daga cikin ƙumcin ubangiji zai zo ya maka tsaye ya hujjar da kai shine gobe kiyama man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya yaye wa dan adam dan mutum musulmi bakin ciki na rayuwar shi ta nan duniya to Allah ya yi alƙawari zai yaye mai bakin cikin gobe kiyama wanda bakin ciki ya kai sarmayi yana bukata aure yana koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ba bai iyawa bai wada cikin haramun ba amma dai tsoron Allah ya hana shi faɗa cikin haramun yana neman ya zai Allah ya arzuta shi kai dan abin da zai kai a bashi to uwaye sun zo sun sanya dogon buci an ce sai an yi kaza sai an yi bale sai an yi kaza sai an yi kaza da za a ce a saukaka wa sarmai abin da gare ka ka kawo Allah mai albarka abin da gare ni zan kara maka in kai maka iyata gidanta gidanka wallahi tallahi sabarin da za su yi arme daga nan zuwa karshen wakansu Allah ya yawa su wani yana nan yana dan tare da kyan a wata biyu da ya tara jikka 50 to yaushe kake tunanin zai yi abu an ce sai ya bada 100 sai ya kawo akwati sai ya cika su da kaya kalla wurin miliyan guda gidan wa zai tayi fa kuma gashi nan kuma wa'ansu uwayen da suka tuzarta auren suka hana iyansu su yi aure iyan da su za su koma gashi nan sakarkaru a cikin gari yau wannan in ya ja gobe wannan ya ja dan taron nan da yake in ya sanya yana iya janya yana iya jan diya uku ya tafi yayi abin da zai yi tare da su in aka mai hira aure ya ce jiya ma ai jiya ma yau ma na ga dama da auren zan fara da kun daga musu kafa da su shiga cikin wannan halin wallahi wannan mas'ala ce wanda maikwanta ya kamata su sa wata ido kuma su ma da tijawan gari su sanya mata ido a sanya za a yi a hutar da samari daga cikin wannan kanyar wallahi sarmayi bai sanin shi wane ne me zai iya ma kasar shi me zai iya ma al'ummar shi wallahi sai lokacin da ya samu nutsuwa ita kuma nutsuwar ba ta samuwa sai lokacin da mutum ya tabbatar da kunyoyi a ƙarƙashin shi duk wanda yake da aure ya san meye aure ya san ni'imar arme ya san muhimmancin arme ya san kasancewar shi mai arme meye matsayin shi a cikin al'umma amma dai mutumin da bai san ba ina ya sa gawa ba yanda ka san tumkiya miye kake so wani amfani ka zaka wani amfani kake tunanin ya maka ya ma kasar ka wallahi kadan ne wanda zai iya yin wani abu wallahi illa man rahima rabbuk shi yake kawowa bata bacewar tarbiya a shiga shaye-shaye yau wani wannan yau in na kirki ya ja shi gobe na banza ya ja shi amma dai da mutun ya san me yake ya san me a gaban shi wallahi tallahi zaka gani ya samu nutsuwa 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 da ni kusa da ita da shi me a wurin ubangiji ya mana bayani huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha annabi adam an halittan mai hawwa'u diddan ya samu nutsuwa tare da ita Allah ya tarkau hadisi na gaba shine mala yake cewa alhadisu sabi' wa 90 ba'da al-200 hadisi na 297 an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nafaran min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama sa'alu azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallama 'an 'amalihi fi sirri faqala ba'dhum la atazawwaju an-nisaa wa qala ba'dhum la akulu al-lahma wa qala ba'dhum la anamu 'ala firashin فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi daga a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabun nikah babu at-targhib fi nikah babu wanda yake mana bayani akan kwadaitar da samari akan aure ba ma samari ba har malati jawar abdullahi ibn mas'ud yana cewa wallahi tallahi yana kyamata yana jin tsoro ya tarar da ubangirin shi a ce a gauro aka tarar ya tarar da ubangirin shi ya hiso a ce da aure ya tarar da ubangirin shi yana gafi da mutuwa ya tafi auro yarinya sabida ne sabida ya tarar da ubangirin shi yana mai aure a karawar Allah juz'i na bakwai shahi na biyu hadisi mai lamba ta 563 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabun nikah babu istihbabin nikah liman taqat nafsuhu ilayhi babu wanda yake mana bayani akan lalle mustahabbi ne wanda ran shi ta raya mai yayi aure ko wanda yake da sha'awar yin aure to ya tayi aure ha wannan abun wanda yake mustahabbi ne karatun mu wancan da muka yi na harkon littafin nan mun yi bayani akan hukuncin shi auren da kwai wanda muka yi bayani hukuncin aure yake kasancewa wajibi ne a kan shi da kwai wanda kuma aure yake kanta yake kasancewa mustahabbi ne a gare shi da kwai wanda aure yake cewa makruhi yake kasancewa makruhi ne a kan shi da kwai wanda aure yake kasancewa haramun ne a gare shi duka wannan mun yi bayani hadisi wannan karatun mu na can baya hadisi juz'i na 4 shahi na 129 hadisi mai lamba ta 1401 hadisi ne wanda aka samu shi daga khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa anna nafaran min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama lalle wa ansu jama'a daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka ce annafar shi shine daga mutum 3 zuwa 10 sune ake kiran su da annafar kina wa'ansu mutane daga 3 zuwa 10 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'alu azwajin nabiy sallallahu alaihi wa sallama an amalihi fi sirr sun tambaye matekun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune uwayen mu munai uwayen mu a yau uwayen mu a gobe uwayen mu a gidan aljanna insha Allah sun tambaye su akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake yi a wajen idansu da aka ce annan asir wanda su ba sa gani illa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke gani kenan ayyukan da yake aikatawa a cikin gidan shi sai suka labarta musu irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana kwanci yana tashi yana bauta yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza bayan sun labarta musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai suka ce to idan manzon Allah yana aikata irin wannan aikin mu kuma shi kuma wannan manzon Allah shine aka ce li yaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo dukkan an gafarta maka an maka lamanin shiga gidan aljanna 100% an ce kai zaka cece al'umma daga harkon su har karshen su to idan manzon Allah ya kasance yana irin wannan aikin to mu ya aikin mu ya zai kasance in dai muna so mu samu gidan aljanna shine he suka ba kansu shawara fa qala ba'dhum wa an sai suka ce la atazawwaju nisa ai daga yau bana yi aure ba ni da aure mun yi hannun riga wannan kinaya ce suke yi akan za su bar mata za su dukufa akan bauta idan aka dauka mata suna shagaltar da wazaje akan wa'ansu abubuwa su kai ka kaci haram su kai ka kai kaza su kai ka kai kaza su kai ka kaza in dai baka kai zuciyar ka nisa ba wannan tsarin mata kenan haka ne go shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani yake ta hadisin da Abu Huraira ya wutar da shi yake ce ma ra'aitu naqisatu aqlin wa dinin azhabat bil lubbil hazimi minkum yake cewa bai taba ganin ba wa'inda suke da tawaya hankali da tawaya addini amma dai sun tayi da hankalin shi wanda yake da tsayayyen namiji wanda yake da hankali wanda ake lissawa shi daga cikin wanda yayi kowa hankali a cikin al'umma amma dai mace ce ta zo ta tayar da hankalin shi kamar wata kissa da aka bada da malam idan ya huto yake zazzare ido sai ran nan ana hirin malam yana kaza yana kaza yana kaza yana musgunawa ɗaya daga cikin matan je zace zo ka boye kasar gado zakka ga malamin naku ai ayo abinda tsankanin ni da shi aka sanya malam yana doki yana waye yace to da haka ne to wannan sune wannan mata ga tawaya addidi ga tawaya hankali amma dai za ta maka abin da kai mai hankalin bayan da ka iya tilas ka bita a yanda take so wannan mace kenan to shine nan sai yake cewa ai shi wa'ansu daga cikin wa'annan mutanen suke cewa su ba za su taba kula da mata ba tunda ba a kula da mata ba kenan za a samu lokacin da za a yi ta bauta wa qala ba'dhum wa'ansu daga cikin su ko suke cewa la akulul laham ai ba zan ƙara cin nama ba ai mun sani idan aka ce cin nama shi shine duk wani abu wanda yake na jin dadi su tamna shi su ci shi to ba su ba shi wannan kinaya ce suke yi duk wani za su tsantsani duk abinda zai kawo musu jin dadi a cikin rayuwa kinan gudun duniya yake cewa wa qala ba'dhum wa ansu kuma daga cikin wa'annan mutanen suke cewa la anamu ala firashi daga yau ba zan ƙara kwanci ba daddare ba a kan shimbuɗa dai in kwanta na ƙari mun yi hannun riga da ita su kuma wannan kinaya ce suke yi lalle za su tashi tsakar dare za su tashi dukkan dare su raya shi wannan idan muka leƙa wannan duka kowanne ya ɗauki ƙudurin da zai yi wa kanshi ba zai sake yi ba saboda me saboda kurmi ya dukufa ya bautawa Allah fa balaga annabi sallallahu alaihi wa sallama zalika sai wannan labarin sai timma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa hamidallahu wa asna alaihi manzon Allah bi zira da mun ta Allah shi tabbata a gare shi sai ya gode wa Allah ya yabi ubangiji kamar yanda yake innal hamdalillah hazwa amma ba'da ya yabi ubangiji kuma ya gode be wa qala sai yake cewa ma balu aqwami qalu kaza wa kaza me ya samu wa'ansu mutane wanda za su zo su ringa maganganu na shirme su ce kaza da kaza wannan abin da suka faɗa wa'ansu suka ce su ba sa yi aure ba wa'ansu kuma suka ce ba sa ji dadin rayuwa ba ba za su ci nama ba wa'ansu kuma suka ce a'a ai ba za su yi barci ba akan shimuda ba sai manzo Allah yake ce musu walakin ni usalli wa ana tabbas ni dai ina yin sallah kuma ina yin barci da raina shine can aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulthay al-layl wa nisfahu wa sulthahu wa da'ifatun min alladhina ma'ak kamar yanda can kamun shi farkon sura ake ce min qumil layla illa qalila ka tsaya ka tsaye da dare kai bauta a cikin dare sai dan kadan wanda zaka samu ka kwanta a cikin shi shi dai can yake ake aka samke mai wannan yaunin aka bashi dama ubangijin ka ya san yanayin da kake ciki na tsayuwarka ta dare abinda yanzu ake sai ake so akan ka ka yi abinda ya sawwaka zuwa gare ka alima an sai kudu minkum marada mu wannan bayani ya dawo kan kowa lalle ubangijin ku ya sani wa'ansu wanda suke tsayuwa cikin dare ubangiji ya sani wani lokaci za a samu wa'ansu ba su da lahiya wa'ansu na cikin wa'akharuna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa'akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa'ansu na sun huta suna neman arziki sun yi bulaguro wa'ansu kuma sun huta jihadi yace to faqra'u ma tayassara min idan kun tashi sallah sai ku yi dan sawwake abin da ya sawwaka zuwa gare ku ai sallar sai an karanta mata ayoyi wanda ya karanta ayoyi guda goma da kwai matsayin shi wanda ubangiji ya sanya mai wanda ya karanta 100 da kwai matsayin shi wanda ya karanta guda 1000 shi ma da kwai matsayin shi kutiba minal qanitina shine ne yake bayani yake cewa wannan idan muka dauki hukuncin wannan aya zan mu samu aya tana bayyana mana lalle ba a yahe maka ba in a wani hali ka samu kanka kai kokari ka yi tsayuwar dare koda aya koda raka'a guda ɗaya ce wannan abin yana da muhimmanci sosai abu ne wanda zai daidaita baka zuciyarka ya sanya ka ka samu nutsuwa ka samu salama ka samu arzikin duniya da lahira rishin qiyamul layli koda aya ɗaya wallahi koda raka'a ɗaya wallahi ba karamar tabewa bace ba a rayuwa ba in dai mutum yana so ya samu setuwa a cikin al'amurran shi duniyar shi da lahira to yi kokari ya lizanta qiyamul layli koda aya ɗaya ce mu leƙa mu ga mahalikin da Abdullah ibn Umar yayi lokacin da ya bai wa ƴar'uwarsa Hafsa labari ta bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari duk dai ya fassara mai da aka fassara mai manzo Allah yace inna Abdullah rajulun salihun law kana yusalli bil layl yake cewa Abdullah ibn Umar ai yaran kirki ne mutumin arziki ne mutum ne wanda yake nagari amma dai nagartar shi batta kasancewa nagarta sai in ya kasance yana tsayuwar dare shine Abdullah ibn Umar yace tun daga ran da aka wadi mai yace har ya kai ya mai da ararran shi wallahi bai taba ba dare ya kai ya dare ya shigo ya huta ba sai yayi tsayuwar dare shine ake so lokacin da ka samu kanka a cikin gida kai kokari kai iya kokarinka idan kun bulaguro ya same ka ko kuma rashin lafiya ta samu to a lokacin nan ma'afu na anka in kuma kana iya komin ka dan inci kai kokari ki duk da ayar da muka karanta tana bayani akan karanta alqur'ani ba a yahe maka ba in a wani hali ka samu kanka to kai kokari ka karanta komin ka faqra'u ma tayassara Allah da tar da mu shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana musu in jin tsoron Allah ne bus kai shi ba in sanin Allah ne bus kai shi ba amma dai shi kuma ya kasance yana yin sallah da daren shi yana raya daren shi kuma yana yin barci kuma bayan haka wa asumu wa iftir kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi kuma yana yini yana cin abincin shi bayan haka yace wa tazawwajun nisa kuma ni ina yin aure ina kwanciya da iyalina yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kawo shishigi ko ya kyamaci wannan sunnata ko ya gani a'a shi ya ganin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bai kai ba shi zai abinda ya huce haka yace to tabbas wannan mutumin ku saurara baya daga cikin sunnata baya daga cikin turbata wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu soyayya ko san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san su game da alkhairi wannan mutanen dukkan su da suka zo suka yi jesi suka yi jesi dan wannan al'amurka ba komai bane ya sanya su ba illa su yi san samun alkhairi kuma da kwadayi akan su samu ladan abin da suka aikata kuma da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle wannan shari'a ta musulunci shari'a ce wanda take mai sauki kuma duk wanda ya tsananta wa kanshi hakika wannan tsananin sai ya rinja shi wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba kuma wannan shari'a idan muka leka al-samun al-khairin ta yana tattare da bin shiryasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai to shine tsirarka idan kace zaka kawo wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba to saka wahaltar da kanka kuma nihayatan baka samu komai illa zunubi kuma wannan hadisi idan muka leka zamu gani yana karantar da mu lalle shishigi da dorawa kai yauni sama da abinda shari'a ta bada lamanin a aikata wannan yana daga cikin abubuwa wanda aka haramta a cikin wannan shari'ar ta kuma idan muka leka zamu gani barin jin dadi a cikin wannan rayuwa mutun ya dukufa a cikin bauta baya daga cikin turba baya daga cikin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine daga cikin abubuwan da kristoci suke aikatawa shine can ubangiji yake mana bayani wa rahmaniyya tadimta da uha ma katabnaha alaihim illam tiga aridwanillah zaka same su sun zo sun sha makance kansu a cikin masallaci su ba ruwan su da aure ba ruwan su da cin abinci mai dadi duk wani jin dadi na rayuwa sun sha makance kansu sun zo sun dukufa akan bauta ubangiji yake cewa mu dai ba mu sanya musu ba su aikata ba mu umurce su su aikata haka ba su suka kirki kayan su suka kirkiri kayan su suka ce za su yi dan haka aka bar su da kayan su su wai a tunanin su suna neman yardar ubangiji shi kuma ubangiji ba har haka ake samun yardar shi ba mu ma a cikin wannan al'umma tamu wa ka samu mutum yana nan kurumci ya dukufa shi ba ya yi kaza ba kaya dai lakan in sun yi dauda a wanke ba ya ji dadi ba ya yi kaza ba ya yi kaza ba ka shafa ma kanka lahiya ka sai ka more rayuwar duniyar nan morewa ake yi ai shi ne wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta rawanka a rayuwar nan ta duniya duk abinda aka samu a more ka more ka ji dadin rayuwarka kuma ka roƙi ubangiji ya ƙara maka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis abinda ubangiji ya arzuta ka to ka bayyana wa ubangiji lalle ya arzuta ka mutane su shaida lalle ubangijin ka ya maka kuma wala in shakartum la azidannakum idan ka bayyana ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka gina mai kyau ka shiga mai kyau wannan baya daga cikin girman kai ubangijin ka zai dada maka daga cikin arzikin da ya maka amma dai ka ta yi kai kwara goji ka biyu kana nan kana ta make kana cewa he kai kaza he kai he ka tara ka tarawa zaka tarawa ka ci ka more arziki na Allah ne bahaushe yace dai ranar dare dai ubangiji yake baturiya Allah ti bake mu haka idan muka leka zan mu gani wannan hadisin yana mana bayani cikakken bayani lalle addinin musulunci babu rahabaniya babu wai mutun ya koma geye kurmushi su ne su ɗan salafiya kullun da aswaki da kaza wando sama ana wannan riga ta tattare kullun da dan rawani ko da ɗan gwara wannan baya daga cikin musulunci wannan suna kamanta kansu da rahabaniya su kuma wa'annan mun san hukuncinsu addinin mu ya haramta mana irin wannan rayuwa a cikin addini irin wannan rayuwa ta zo ta tozarci kuma wannan yana daga cikin ni'ima ta ubangiji wanda ya yi mana duk lokacin da ya yalwata maka to ka bayyana irin yalwar da ubangiji ya maka wannan yake nuna mana tabbas wannan addinin ubangijin da ya san koshi ubangiji ne wanda yake cike wanda yake da hikima kuma wanda yake masanin bayan shi abin da ya dace da su kisan ya bai wajabta mana haka ba ko wannan ba rayuwa bace ba ta rayuwa ta sahabbai ba ko ba rayuwar manzo Allah bace ba sallallahu alaihi wasallama kun ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada kuma manzo Allah ma shi ya nema ya kasance rayuwar shi ta kasance a haka Allahumma ij'al rizqa ala muhammad kafafan ubangiji ka sanya arzikin annabi iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kahinka hadi yau da kai gobe babu amma dai shi ma manzo Allah kullun yana neman tsari da tarauci kulle idan ya gama sallah sai ya ce Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqr da haka kai ma ka zagi dai damtse kai ta neman ka ruga a guje kana neman ubangiji ya nisantar da kai da talauci saboda baya daga cikin sima alama ta mummuni mummuni kullun ana san shi da wadatar zuciya da wadata Allah da tar da kuma fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan da yake cewa fa man radiba an sunnati duk wanda ya dauki waccan turbai ya takurawa kansa a cikin addini kasancewar manzo Allah ya ce mana wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masaqatum abinda na umurce ku zo da shi daidai gurgudu kane ma ka takurawa kanka ka ringa cewa sai kai to wallahi zakai nadama kuma lalle wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce sunna shi shine tafarki mai kakke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce sanya ya hana mu sanya muringa tsatsaye ku muringa ganin uwar bari a cikin bauta ce sanya bauta kullun yake cewa aduwamu hawa in qalla wanda zaka yi ta tawarawama ana yi koda alkadanci koda tashi zaka yi ka ringa raka'a daya in dai zaka dawama a gareta tahi sa'ad bin abi waqas ne ina sare sa'ad ne ko sa'ad ne Sa'ad yazo yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za ya ringa yin azumi a kodin shi kullum azumi za ya ringa yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yayi yawa Sa'ad ai ni na hore ga ringa yin azumin litinin talata litinin alhamishi ya ishe ka yace ai manzo Allah ya kadan ne sai yace to in ka yin ka ringa azumi uku a cikin wata yace ai manzo Allah ya kadan yace to tunda labudda to kai azumin Annabi Dawud yau ka ci gobe ka sha Sa'ad tsuba da yake mi yake cewa wallahi tallahi yana da dama dama ya dauki shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko azumi biyu a cikin sati ko azumi uku a cikin wata azumin nan guda uku da zaka yi da ayyamul bayd a matsayin kamar ka azumci watan ne dukkan shi kada iyawa kai shekara ubangiji ya baka azumin ladan shekara kai kuma wata kwana uku kake yi a kowace wata akwai azumuka masu falala akwai tasuwa ashura akwai arafa akwai wannan ayyamul bayd salasa wanda sha uku sha hudu sha biyar ga samun lahiya ta jiki kuma ga dimbin lada Allah da tarda wannan kidan hadisin kadan daga cikin abubuwan da yake karantar da mu a halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin wanda suke shishigi bane ba a cikin addini ba yana shi yana tin mai dadi yana azumi yana ajja azumi yana barci akan shuguda ya tara da iyallan shi kuma yana tashi kuma yana sallah duk wanda ya kyamaci wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi tabbas baya kan turba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka yake kamata mu zagi dai damtse mu kasance mu siffantu da irin wannan siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ta tafi abinda muka karanta dai Allah babu nadan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomarsu Allah ya sanya dukkan bukatunmu na alkhairi ya biya mana su abin ma iya ba ya iya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk